sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kungiyar kare muradun kabilar Ibo Ohanaeze Ndibo ta shawarci gwamnatin Najeriya ta zauna da ƴan awarin Biafra don maslaha.
To know why they agitate you, find out from them the basis of the agitation.
Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu ya bayyana nasarar rigakafin corona zagaye na uku.
Karshen kofuwa da shine rigakafi a cikin rigakafin akwai shaushawa da ake nan gari.
Kuma malamin firamare a Neja sun shiga tsaka mai wuya don rashin cikakken albashi.
Kamar mu a nan tsaka ma ba mu ma sahala da muke ciki ba don har yanzu a ci mana komai ba.
Yau Laraba muna da shirin ciwon kyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiyar tsakanin Faransa da Amurka, yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni. A dan haka babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg ya yi kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe kana ta yi tsayin daka wurin tunkarin barazana da za su iya kawo mata tsaiko. An yi ta yi masa tambaya a kan kyakkyawar dangantaka tsakanin nahiyar Turai da Amurka ta Arewa. Stoltenberg yana faɗawa masu sauraronsa a wani lacca da ya bayar a jami'an Georgetown a Washington biyo bayan jirin tattaunawa da manyan jami'an Amurka. A jiya Talata, wasu muhimman 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar nan na Facebook bayan Frances Haugen, wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin Facebook, ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa, yana lalata demokradiyya kana zai raba kasar a siyasance. Haugen, wanda ta taba aiki a matsayin manajiyar aiki a Facebook kasa da shekaru biyu, tana tuhumar shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg cewa ya fi mai da hankali akan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zubawa a shafukan yanar gizo ciki har da Instagram. Haugen ta ba da bahasi a gaban karamin kwamitin majalisar dattawa akan kare muradun masu sayan kaya wuni guda bayan da Facebook ya fuskanci matsalolin na'ura na sa'o'i, lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka kasa shiga shafin da ma Instagram da WhatsApp. A wani matakin haɗin kai da ba sabon ban, 'yan majalisa na Democrat da Republican a Washington nan da nan sun tsawata wa Facebook kana suka jawo Zuckerberg kunni akan tafiyar da kamfanin nashi da irin matsaloli da ke tattare da shi. Sun kuma yi alkawarin yin doka mai tsauri da za ta sa ido akan shafukan sada zumunta na zamani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hali da ake cikin kuma, wasu manyan wakilan Amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce China ta gaza cika alkawarinta daga shekarar da ta gabata, a don haka Washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da Beijing. A wani jawabi a ranar Litinin a Washington DC, wakiliyar Amurka a tattaunawar kasuwanci Catherine Tai ta ce China ta kudure aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun Amurka ciki har da sashen noma da ya kamata mu karfafa. China ta yi alkawarin kara sayan kayayyaki na dala biliyan 200 daga Amurka a huskan farko na yarjejeniyar kasuwanci da aka cimma a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump. Tai ta ce China ta gaza sayan kayayyakin kamar yadda ta alkawaranta, kana za ta shirya wata ganawa da takwaranta na China karamin Prime Minister Liu He domin sake duban batun. Shugaban Amurka Joe Biden ya bar harajin da shugaba Donald Trump ya dora wa China, yayin da Tai za ta gudanar da aikin sake duban shirin kasuwancin Amurka da China. Kungiyoyin rajin kare kafafen yaɗa labarai a Sudan ta Kudu sun yi Allah wadai da kalaman wani babban dan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yaɗa labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba. Paul Yohani Banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yaɗa labarai a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta Kudu ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamammen tsarin ɗaukar labari akan yadda ake tafiyar da kudaden majalisar dokoki ba. ya ce wasu manema labarai sababbi ne kana akwai bukatar ya janyo hankalin su ya fahimtar da su ainihin tsarin daukar labarai idan suka je majalisar dokokin saboda majalisa ce ke yin dokokin yana fada wani taron manema labarai a makon jiya a ƙarshe kotun kolin Najeriya ta jinkirta bata bada hukuncin karar jihohi 36 na kasar da suka shigar a gabanta inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban kasa ta 10 ta shekarar 2020 Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya kafa doka ta 10 tare da rattaba hannu a ranar 22 ga watan Mayu shekarar da ta gabata ta 2020 Dokar ta tilasta wa dukkan jihohi da su hada da kason kudaden bangaren shari'a na majalisun dokoki a cikin kasafin kudin su to sai dai a yayin da suka nuna rashin gamsuwa da dokar gwamnatocin jihohin ta hanyar kwamishinonin su na shari'a sun shigar da kara inda suke kalubalantar dokar jihohin na neman kotu ta fayyace ko matakin shugaban kasar na yin dokar da ta tilasta wa jihohin samar da kudade ga kotunan jihohi ya saba wa sassan dokokin kasar na kundin tsarin mulki da ya dora alhakin samar musu da kudade akan gwamnatin tarayya a zaman kotun dai lauya mai wakiltar jihohin masu kara Augustin Alege ya ce bai kamata albashi da wasu alawus na alkalai su kasance a cikin kowane kasafin kudi ba
Labarun duniya ake saurara. Yau za mu shiga babin rahotanni. Kungiyar kare muradun al'ummar Ibo Ohanaeze Ndibo ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta zauna da ƴan kungiyar a warin Biafra wato IPOB don tattaunawa. Ohanaeze na da ra'ayin hakan ne zai dakatar da kashe-kashe a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Ga rahoton Alfonso Okoro Ibe daga yankin na kudu maso gabashin Najeriya.
Kungiyar Ohanaeze ta ba da wannan shawara ne a fuskar hare-haren ƴan bindiga da ke ƙara muni a yankin Ibo. Lamarin da ke hana galibin al'ummar yankin Sakat da kuma karya tattalin arziki.
As the presidency to pull up channel and opportunity for dialogue, we want to look at issues. Ohanaeze position is that as the presidency to call on IPOB to know why they agitating. Find out from there the basis of the agitation.
Chief Alex Obonia, sakataren yaɗa labarai na kungiyar Ohanaeze Ndibo kenan yana cewa mun buƙaci fadar shugaban ƙasa ta buɗe hanya da kuma damar tattaunawa don duba batutuwan. Matsayin kungiyar Ohanaeze shine kamata fadar shugaban ƙasa ta kira kungiyar IPOB su zauna don sanin abin da yasa suke fafutuka da kuma tushen fafutukar da suke yi. To daga nan ne za san abin da ya kamata a yi. Bai kamata fadar shugaban ƙasa ta tsaya tana kallon wani yanki na ƙasar na ci da wuta ba. Dr. Celestin Musu wani malamin jami'a ne kuma shi ma yana ganin tattaunawa za ta taimaka gaya wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen kungiyar IPOB.
There is need for negotiation. And negotiation will be the key.
Ya ce akwai buƙatar tattaunawa. Tattaunawa ce za ta raba gaddama. Kuma idan har gwamnatin tarayya za ta iya kawo ayyuka na gari a wannan yankin, ta nuna tana iya bakin ƙoƙarinta a wannan yankin, to wannan zai iya lausasa fafutukar. To sai dai wani mai sharhi kan lamuran siyasa Malam Abdullahi Yayan Dina cewa.
Gaskiya wannan shawarar da ke ɗauka bai dace ba, kuma ka ga ba wai wani rigima ya haɗa ta da fadar shugaban ƙasa ba. To akan me fadar shugaban ƙasa za ta gayyace su zauna? Akan me ita kungiyar Ibo ita kamata ta zauna da su ƴan IPOB ka gane ta ganar da su yanda abubuwa suke saboda a ita already ba recognizing ɗinta ba dauke ta a matsayin kungiya ba to kaga magana a ce a zauna da ita ma bai taso ba kuma idan su suka nemi su a matsayin su na manya suka nemi a zauna da yara kaga to kowane bangare ma yaran shi za su iya yin wani tutu sai su fara shugaban ƙasa ta zauna da su a gaskiya wannan tsarin bai yi ba. Abu da ya kawata su koma su sake tunani.
Alfonso Sokodigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Illa Abdu ya yi bayanin yadda aka gudanar da zagaye na uku na allurar rigakafin coronavirus a jihar Tattawa. Wannan ya biyo bayan kaddamar da rigakafin ne da ministan lafiya na kasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara ya yi a birnin Yamai, babban birnin kasar.
kamar yadda kowa ya sani ciwon coronavirus da ake cewa ciwon covid-19 da ake cewa majina china ciwo ne wanda baya da magani an yi kama mutum ba magani da za a bashi a ce shi shashi warke ko allurar da za a yi mishi a ce a yi ta mutum shi warke kenan ƙarshen kowa da shi shine rigakafi a cikin rigakafin akwai shaushawa da ake nan gari shekaran jiya minister ya bude wannan zagaye na shaushawa da za a yi ma al'umma gaba ɗaya ta Nijar kamar yadda ya fada mu ma mun fara shi jiya mun bude shi jiya a cikin likitocin mu duka sai SSE mun kai shi kuma mun fara shi jiya kenan ga hali yanzu ana nan ga gudana da shi ga mutane da bakin shekara 18 zuwa sama kenan wanda duka ya san ya kai shekara 18 ko ya yi kokari ya je gidan likita mahi kusa gare shi ya samu shi samu wannan shaushawa ta rigakafi majina china kamar yadda bahaushe ya ce rigakafi ya sha magani kuma majina china har yanzu akwai shi ba kare da shi har yanzu akwai shi ana samun shi har yanzu yana kai yana komawa kuma ga hali yanzu akwai wani kala da ta shigo wadda da ba san da ita ba ba kullo to don gudun ta kawo gare mu ta yi mana banna muke wannan zagaye na rigakafin shi zagaye wanga na uku ne a cikin kasar mu ta Nijar wanda bai samu ne na farko ba bai samu kuma ya na biyu ba sai yanzu ya samu wanga tunda abin bai kare ba an yi wanga daga gulgudan wanda ya yi a cikinsu wani lokacin da ya kamata shi na biyu kuma sai ya zo ya mishi na biyu ba bulhani gare shi a shi a gane da ya ta shaushawa ta rigakafi amfanin mutum ne amfanin mutum shi da kanshi mutum shi da kanshi ya kare kanshi daga ciwon majina china tunda ba ya da magani kenan mutum duka shi kokari ya zo gidan likita a mishi shi zagaye na farko mun samu mutane alhamdulillah wanda suka zo aka yi musu shi alhamdulillah zagaye na biyu ma mun samu mutane alhamdulillah wanda suka zo aka yi musu shi yanzu ma muna fatan mutane za su zo a yi musu shi kai a kai don kare kansu daga ciwon majina china
Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu a zantawarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hatsi daga Abuja. Malamin firamare a jihar Neja sun shiga tsaka mai wuya na rashin samun cikakken albashi. Tangardar ta biyo bayan soke asusun haɗin gwiwa da ƙananan hukumomin da gwamnatin jihar ta yi. Mustapha Nasiru Batsari daga Minna ya aiko mana rahoton.
Malam Muhammad Ahmad Abdullahi shine shugaban makarantar primary ta Limawa dake cikin birnin Minna kuma shugaban kungiyar headmastoci na cikin birnin Milan.
Albashi ya kuma ana bin mu a percentage. A yau dinnan malami bai da kima a idan gwamnati zamu ce domin me wata zai kare ina sa ran zai karba ban shi kashi 200 ta kashi 34 za a bashi kashi 35
to an ga dalili
dalili kuma su fara mana cewa saboda soke azuzun haɗin gwiwa da aka yi
to yanzu kaman ku malamai nawa ne kuke fuskanta wannan matsala yanzu a nan
kaman wannan watan da muke watan da ya wuce watan 9 ina jin karanan hukumi uku ne a jihar Neja suka biya albashi kashi 100% mu kaman mu anan tantaka ba ba mu ma sa da muke ciki ba dan har yanzu a ce mana komai ba
to shugaban hukumar bada ilimi bai daya a jihar Neja Dr. Isa Adamu ya tabbatar da cewa suna cikin matsala akan wannan al'amari to amma kuma suna iya kokarin su domin shawo kan matsalar
gaskiya akwai kalubale kalubale kuma mai girma a inda kake da malamai kaman misali 27,000 sai ka kasance 12,000 suna an san albashin su cikakke amma 14,000 albashin su yana zuwa musu wannan gidi da yawa
rabi
da rabi to kaga kai da ke biyan albashin kuma kai da ke kulawa da masu albashin nan baka cikin nutsuwa
ko akwai wani mataki da ita wannan hukuma za ta dauka na rage mai irin wannan malaman irin wahalhalun da suke fuskanta
ai to kaga mu yanzu a matsayin mu na ma'aikata mun ba ma'aikata bane da muke da kudin kanmu muke ko kuma muke cin gashin kanmu mu ma ma'aikata ne da muke dogaro da wannan ministry na local government to kaga nan ne kuma asalin dukkan mu muke dogara akan abin da zamu yi na yau da kullum don haka ba kusan ce ba mu da wani abu da zamu yi musu na
masana harkokin ilimi dai na ganin lokaci yayi da masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimin a jihar Naija za su hada hannu domin shawo kan wannan babbar matsala Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Minna a Najeriya
a gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata, maudu'in mu ya karkata akan wani gangami da mai ɗakin gwamnan jihar Kano ta yi domin shawo kan matsalar ta'ammali da kayan maye a jihar Kano. Kuma har ila yau muna tare da bakin namu Ambassador Maryam Hassan, shugabar hukumar League for Social Protection Against Drug Abuse, da Hajiya Yada da mai Kano Bichi, mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu, wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cimmana, inda take cewa
wani irin zamani ya zo mana maimakon da can yadda muka saba. Idan ɗana yayi laifi, Hajiya Aisha zaki tashi zuciyar ki daya da kowanne irin makotan mu, sai wa yaran nan fada idan ta kai da dufa a dake shi, idan a nasiha za a yi masa ta yau da kullum a yi masa, amma yanzu kowa dan uwanka ma baka dauke shi danka ba, ballantana a ce dan makoci.
To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya.
To wannan ta yaya yake shafar tarbiyyar al'umma haka?
Idan wani yaro yana yin laifi, kai kana hangen cewa a lokacin naka baya yi sai ka ce babu ruwanka, to ba karamin kuskure nake tattawa da wannan halin gona kula din ba, domin yayin da danki ya fita waje ko kuma dai wani abu ya hada wani allabiki ne da makamantansu, zai je ya yi mu'amala da waɗannan yaran da kike ganin cewa tarbiyyarsu ta lalace, ta gurbance, sun zama ƴaƴan Allah wadai, to yayin da suke mu'amala kafin kiwaye gari, musamman da suka ci irin namu, rashin bibiyar ƴaƴayenmu a halayen da suke ciki, sai ki ga cewa danki ma har ya wancan dan lalacewa, domin mun zamanto masu gajeren tunani marasa kishin al'ummar mu. Bamu makara ba dai, amma a gaskiya mun yi sakaci, ya kamata mu farka mu ga cewa yadda aka saba da kyakkyawar ɗabi'an nan, cewa dan kowa danka ne, al'umma kuma tamu ce, kuma muna so mu alfahari da al'ummar mu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa hayyafa domin ya alfahari da al'ummar sa, yana so ya alfahari da al'umma ingantacciya wacce ta kyautatawa al'umma wanda ake cewa yuyuyu ba.
Ambassador Maryam, wani irin hali ake ciki, yaya wannan taro zai taimaka domin shawo kan wannan matsala?
Muna fada hana shaye-shaye a Kano ya fi karfin mutum daya, fi karfin kungiya daya, dole sai kowa ya shigo. Mun sami kes ɗin yarinya ɗan shekara 5 tana shaye-shaye, to ya ilahi a ce yarinya ta shiga shaye-shaye an bata ta fara sha abun maye shekara 5, sannan kuma akwai fatan aure su ma da muka same su suna shaye-shaye. Mata aure wacce iyaye mu da za mu yi tarbiyyan kuma mu aka samu da rashin tarbiyya muna shaye-shaye. Mun sami kes ɗin mata suna ba wa ƴaƴansu suna zuwa suna siyarwa. Wanne irin tarbiyya ne? Yarinyar nan za ta tashi da cewa ai tana ganin wannan abun daidai ne, tunda mahaifiyarta ta yi, to ai ita ma abu ne mai kyau su za ta yi. Alhamdulillah, gaskiya ni na fi kowa murna da wannan abun taron nan da aka yi, kuma insha Allahu za a ji labari bamban da da.
Hajiya Dada, waɗansu suna alakanta waɗannan matsaloli da kallace-kallace da amfani da kafafen sada zumunta da ake yawan yi.
Gaskiya ne, ƙwarai da gaske. Su waɗannan kafofin yaɗa labarai su ma a gaskiya suna jawo abubuwan da mutane suke yi, musamman matasa da matayen aure. Ana ta magana cewa wai talauci ne yakan sa musamman mata ko damuwa da kishi suke shan irin waɗannan ƙwayoyi, domin ya zamanto sun manta da al'amuran talauci ko kuma damuwa. Haka ne, amma maganar waɗannan kafofin yaɗa labarai, maimakon a ce mun ba da ƙarfi a wajen nuna ayyuka na basira wanda za a yi alfahari da shi, a abin kaito sai a ɗauko wasu ɗabi'u waɗanda ba a san mu da su ba, a dinga saka su babu dare babu rana a kafofin yaɗa labaran mu, kamar misali gidajen talabiji ko kuma fina-finai da ake nunawa ko kuma wasu jawabai da akan yi a wasu kafofin gidajen gidajen radio ko kuma wannan waya da muka samu subhanallahi mutane sun maida ita wata abin da ba za su iya ba sai da ita kuma babban abin takeici shine a maimakon a ce ana amfani da ita ta inganta rayuwa sai ya zamanto ana yin akasin haka wannan abin yana jawo mana koma baya da tashin hankali babu abin da za a ce illa shugabanni su ƙara ƙaimi musamman wannan harka ta social media domin abin da mu iyayenmu suka yi mana shine kyakkyawar tarbiyya ke kamata a ce nauyin da iyayenmu suka sauke akan mu ake alfahari da mu a ce mu mun kasa yin shi akan iyayenmu ba
to ambassador Maryam kina gani wannan taro zai kai ga samun nasara akan aikin da kuke aiwatarwa
fitowar mata da akai ya nuna nasarar wannan a yaki da ake kai na shaye-shaye kamar yanda na faɗa miki duk wata mace wanda ta kai mace wanda mijinta ko ita suke da madafan iko an hallara akwai yara ƴan makaranta su ma sun zo to haka da mun muke so mata su ne kamar yanda nake ta faɗa wanda in suka ce za su yi abu da gaske kuma suke kamar yanda mun lasfada muke yi har gidajen suna gidajen aure biki ba a gayyace mu ba muna shiga kuma idan muka shiga din nan muka fara lecture ina tabbatar ni duk abin da ake matan za su zo su ba mu gudunmuwar su annan zaki ga mace tafi 10-20 a gurin nan suna da matsala tare da ƴaƴan su suna tsoron ma su fito su ce ƴaƴan nasu suna wannan shaye-shaye dan kawai ba sa so wai a gansu sun tafi neman magani akan wannan to ina tabbatar miki wannan abin da aka yi za ku ga abin da zai biyo baya Kano za ta gyaru in Allah ya da wannan shaye-shayen mata mun fito za mu yi aiki da mun muna kan yi yanzu kuma an hadu yafi cewa in kai kadai kai
Hajiya Yadada ana kira ayin kina gani taron nan zai tasiri akan wannan matsalar da Kano take fama da ita
Hajiya Aisha kenan wato kyakkyawan tsari aka yi shine na cewa dukkanin matan shugabannin kananan hukumomin da mai dakin gwamnatin jihar Kano ta umarce su cewa da zarar sun koma kananan hukumomin su su shirya taro makamancin irin wanda ta shirya a jihar kin ga mun yi imani cewa mu iyaye mata mu muke da babban aiki akan mu dan mu ne muke da tarbiyya idan waɗannan mutane suka shirya wannan taro wanda ake nufin a aikata ba wai ayi biki a tashi ba a dinga bin diddige a ga cewa waɗanda aka hada dinnan da sauran al'umma musamman iyayenmu sarakuna da malamai da kuma jami'an tsaro da matasan mu da uwa uba ƴan ƙungiyoyi ko wani lasdoko da sako na jihar Kano ina tabbatar miki da addu'o'i kuma idan muka amince zuciyarmu daya cewa wannan matsala lokaci yayin da zamu kawar da ita
Ambassador Maryam
akwai waɗanda mazan ma ba su kula ma da su kawo abincin ba akwai mata da muka samu masara yake kawo mata rabin kwano ƴaƴanta bakwai ita za ta nemo kukan da za ta yi amfani da shi ita za ta nemo kudin da za a daga da mun zancen safe ma babu shi a haka za ta yi musu biya da yawan su zaki ga idan suka fita tun asuba sai da daddare suke dawa ba su san me ke faruwa a cikin gidansu ba amma idan yaro ya lalace za a ce ai na mace ce in ya zama mutumin kirki shine na maza ita ce kai yara makaranta ita ce abincin su ita ce suturar su
ina mafita
dole fa sai iyaye maza kun sauke nauyin da Allah ya dora mu akwai unguwanni matsalar da ake ciki wai maimakon ƴan unguwa su maganta wannan abun ana jira gwamnati ta zo ta maganta mu gwamnati ce za ta zo ta gyara muku tarbiyyar ƴaƴanku idan abu ya faru a nan unguwar kafin gwamnati ta zo su waye za su cuta akwai unguwannin da suka tashi kuma aka daina shaye sai an tashi tsaye da an ce na kowa ne to amma yanzu muna yanayin da da danka ne kai kadai idan aka kawo maka labarin cewa danka yana shaye-shaye to wanda ma ya kawo maka wannan labarin ya zama makiyinka ai yana sa danka ido zaki ga yara suna a majalisa tun safa suna zaune suna bin inuwa ki gaya min yanda tunanin mutum ba zai fara canjawa ba sai mun zo mun taimakawa junan mu mutum ba wai sai ka bashi kuɗi ba ka samu mai sana'a da zai yi ina bawa yara training to wannan koyar sana'a da ake kai sa nawa ne san abin ne akwai yarinya da muka samu ta yi aure tana shaye-shaye aka aura mata dan daba ka san haihu tare yazo zai kashe da duk jikinta a sassare yake tace ba za ta zauna da shi ba ta dawo gida iyaye kuma suka ce sai ta koma wajen shi suka hana ta abinci ta zo ta ci gaba da shaye-shayen ta aka kawo ta wajen mu sai muka ce to me take so tace ita in dai za ta samu abin da za ta dinga ci kullun ta ba ƴarta abinci za ta daina shaye-shaye tace ita tana so ta dinga sayar da gurasa wanda shi daga kan itaken da za ta yi amfani da shi kulikulin da za ta yi amfani da shi hatta robar da za ta zuba a ciki kudin 2000 ne da naira 50 yanzu maganar da nake gaya miki tana yin bandashen ta kuma ta daina shaye-shaye 2000 da naira 50 nawa mutane ke kashewa a rana daya ba wai sai ka dau makudan kudi ne zaka taimaki yaro ya zama mutum ba a rana zaka iya kashe 2000 da naira 50 so nawa to gashi an fitar da wannan daga kangin shaye-shaye kuma a gaskiya idan dai dan Allah muke wannan aikin na wayar da kai ta hana wannan shaye-shaye akan to sai mun zo mun hada hannu gaba ɗaya mu wa'anda muke cewa mu kungiyoyi ne masu irin wannan sai an zo an hada wai zancen kai kace kungiyarka ita kadai ita ce za ta yi wannan abun wannan matsalan nan ta wuce gaban haka an ce in dangu ya yawa baya jin mai amma ni ina fada cewa ba a zuba mai mai da ya isa a zuba mai bane yi
Tommy Suraro anan zamu karkare shirin ciwon ya mace a yau sai a kasance da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huni lafiya
garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru
kuma kuma ya yi jinin sa ne a kasashe fitare ma ma'awar garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
Sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni na sura da mai kayan ke cewa ku kasance lafiya. Assalamu alaikum.